Ga watannin da ke fitowa daga matatan man fetur ɗin kamfanin Dangote da ke Lekki a Lagos na cewa yanzu haka kimanin tankunan dakon man fetur na kamfanin NNPC kusan 300 ne suka fara dakon man fetur domin sayarwa a gidajen man fetur daban-daban da ke Najeriya. Fara sayar da man fetur ɗin a ranar Lahadin nan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kamfanin na Dangote da kuma NNPC da ke zama kamfanin man fetur mallakar gwamnatin Najeriya. NNPC ta dage cewa ita ce za ta sai da man na Dangote ga dillalan man fetur masu zaman kansu, abinda ya sa jama'a da kuma dillalan man fetur din ke zargin NNPC da neman yin zafin kasa ga kamfanin na Dangote a kokarinsa na samar da man fetur a kan farashi mai sauki da kuma kawo ƙarshen karancin man fetur da ake fuskanta a cikin gida, zargin da kuma shugaban kamfanin na NNPC ya musanta. Alhaji Abubakar Muhammad Lababan Yawo wani mai gidan mai ne mai zaman kansa a Najeriya.
Nungu abin da zama ce masanarci shi da ya majalisa da shi kuma shugabacin Nungu da mace shi wanda suka bada dama a tema da Dangote don yi tashi kuma ya sayar. Amma yanzu bisa da kullum da suke so su mishi wai ba zai sayar da masu gidajen mai ba wai sai ya bi ta hannun NNPC. Su NNPC ne mai suka yi ma mutane shekara nawa muna wahala. Mutumin nan an bar shi dama duk mutumin da yake da su yana goma su yarjece ya tsaya Dangote ya sayar mishi mai ya zo domin mu samu sauƙin wannan hali da ake ciki.
Ya za ka dai hotunan da kamfanin na Dangote ya watsa a shafinsa na X ya nuna tankunan dakon mai masu yawan gaske na daukan mai a katafaren kamfanin da ke na Lagos. Yanzu haka dai NNPC ta ce tana sayan man na Dangote ne akan kuɗi naira 898 kan kowane lita, abinda ke nuna cewar farashin man a gidan mai ba zai gaza naira 900 ba kenan, ko da kuwa a nan birnin Lagos ne za a sayar da man fetur din. Ballantana kuma wanda za a yi dakonsa zuwa wasu sassa na Najeriya musamman ma dai arewacin kasar. Dakta Dauda Muhammad Kuntugura masanin arziki ne da suka jari a kasar, wanda kuma ya shaida mun cewa ta leko ta koma ne ga 'yan Najeriya da ke fatan samun sauki na man fetur a cikin gida.
To saukin da za a samu kawai shi ne na dauka daga matatan shi mai yiwuwa na rarraba shi zuwa wurare daban-daban kusurwoyin da suke a kasar nan. Ya danganta shi danyen mai a ina ya samo shi ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sayi. Idan ya sayi da arha to ba mamaki a samu sauƙin man da ya tace. Idan kuma ya sayi da tsada to kaga tsadan da kuma wasu kuɗaɗe na ma'adinai da kamar yadda muka bayani dole zai ƙara su a cikin farashin shi da zai sayar. Kaga su kuma yadda za su sayi su ma sai sun ɗora nasu riba. To wannan kenan, amma dai muna sa rai din a ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin na ganin cewa mai yiwuwa ta sayar mashi da danyen mai din cikin rahusa.
Kamfanin matatan man fetur na ƙasar NNPC wanda ke da matatun man fetur guda hudu da kuma dafa-dafa a jihohin ƙasar daban-daban ya kasa sarrafawa da kuma rarraba man fetur a cikin gida na fiye da shekaru 25 sai dai ya siyo man fetur din daga ƙasashen ƙetare a inda kuma ake ci gaba da fuskantar karancin sa a cikin gida. To sai dai kuma a daidai lokacin da nake kammala rubuta wannan rahoto wata sanarwa da kamfanin Dangote ta fitar ta musanta rahotannin da kakakin kamfanin NNPC ya fitar Mr. Olufemi Sonaye da ke cewa sun sayi man fetur din ne akan kuɗi naira 898 akan kowace lita daga kamfanin Dangote. Sanarwar kamfanin Dangote wanda kakakin kamfanin Anthony Chijeni ya fitar na cewa sayarwa kamfanin NNPC man fetur din ne da kuɗi dalar Amurka, sai dai kuma sun ba da tabbacin cewa farashin da suka sayarwa kamfanin na NNPC bai kai farashin da take saye daga kasashen ƙetare ba. Bawan jifar mura Amurka daga Najeriya.